من حمده ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
دكان يقول بوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي وان دي كدرا حدوام مدساتوام وان نقول أقوم تلك تشيني أيام دمو مناسبة حيوة من رب الله سبحانه وتعالى يسني الخير دع البركة أبن دعك سام الله سبحانه وتعالى ya kiyaye shi daga dukkan sharri da fitintunin zamani. Allah subhanahu wataala ya sani mana imanin mu da mutuncin mu gabaki daya, ya sa mu gama da wannan duniya lafiya insha Allah. A gurguje abinda zamu tattauna akan shi abu ne wanda yake ci ma kowa tuwa a kwariya, shine abin da ya shafi matsalolin tarbiyya da kuma hanyoyin da za a magance su. Mafi yawanci ɗan uwa za mu ga ana jaji da kukan tarbiyya ta lalace, musamman ta matasa, maza da mata. To amma kuma abin da ya kamata kowa ya yi tunani a kai, waɗannan ababen da suka haifar da lalacewar tarbiyya, ko kuma menene yake haifar da lalacewar tarbiyya, kuma wasu hanyoyi ne ya kamata a bi domin a magance wannan matsaloli. To insha Allah kenan, daga cikin abubuwan da malamai suka rubuta kuma suka yi bayani akan abubuwan da suke haifar da matsala na tarbiyya, lalacewar tarbiyya, kuma da hanyoyin da za a ba magance, insha Allah su ne za mu zano a gurguje. Daga ciki akwai adamu ikhtiyari zawjati saliha aw zawji salih. Daga cikin abin da yake haifar da matsalar lalacewar tarbiyya a cikin al'umma akwai idan namiji ya tashi yin armi baya zaben mace ta gari, haka ita ma mace in ta tashi harbi bata zaben miji na gari, saboda tushen samun tarbiyya yana fara ne daga kan uwaye. Larabawa suna wani taken magana suna cewa faqilu shay ila yudi, wanda bai da abu baya bayan. Idan ana so a samu tarbiyya, to su wanda za su yi tarbiyya kenan, a dubo su a ga suna da tarbiyya, saboda suna da tarbiyya ne za su yi tarbiyya. Amma ba su da tarbiyya, to kaga babu yadda za su fara tarbiyya. To a wannan gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu shawara da umarnin da idan muka bi shi wajen yin armi, to za a samu ƴaƴa na gari. Misali game da mata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr wanda na cikin Sunan Tirmidhi, manzo Allah ya ce wa idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, ya ce illa tafa'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun aw fasadun adidun. Manzo Allah ce idan aka zo neman armi a wajen ku iyaye waliyan mace, wanda ya zo neman armi a wajen ku na diyan ku ko kanwa ku ko yau, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan matakar kun yarda da addinin sa da halayyar sa, to ce ku aure masa. Idan ba ai ba haka ba, to manzo Allah ce fitina mai girma za ta auku a bayan kasa. Yene yanzu abin da ake bukata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba mu shawara cewa ga iyaye wanda ya kamata ku zaba ma diyanku wanda aka yarda da addinin sa, aka yarda da halayyar sa. Aka ce addini mutum ne wanda yake kiyaye salloli guda biyar a cikin jami'i, yana yin sallar abincika, yana azumin Ramadan, bayan wannan a dawo wajen bangaren abin da ya shafi dabi'u da halayya. Mutum ne mai gaskiya, mutum ne mai roƙon amana, mutum ne mai cika alƙawari, mutum ne mai girmama manyansa na sama da shi, mutum ne mai jin tausayin na ƙasa da shi, mutum ne mai sada zumunci da makamantansu. To manzo Allah ya ce abin cika wannan. To shi yasa amma mu kuma yanzu in mutum ya yi neman arni abin da ake fara bincika a ga, to menene aikin shi ko menene sana'ar shi, ko kuma mai kuɗi ne ko ba mai kuɗi bane ba. Kawai in yana da kuɗi shi kenan, babu zancen abincika addinin sa ko tarbiyyar sa. Shi kuma abinda ake so bangaren namiji a kiyaye abubuwa guda biyar. Na farko addini shine a sahun gaba, ba laifi bane ku zaba ma diyanku mai rufin asiri ko mai kuɗi, amma kafin wannan abincika yana da addini, yana da halayya da ɗabi'u masu kyau, kuma abin cika yana da sana'a saboda za ka iya samu shi dan mai kudi ne amma kuma bai da sana'a ya wanki goma ne zoma biyar bai da aikin yi to kaga wannan ka arma mai kaza samu da shi yasa irin wannan an samu a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata wadda ta kawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai mutane guda uku da suka wuto suna neman armanta a cikin su akwai Muawiyah bin Abi Sufyan akwai Abu Jaham akwai Usama bin Zaid sai manzo Allah ce kake armi Usama wannan Muawiyah bin Abi Sufyan yace da mun shi su ulukul lama da lahu talaka ne bai da dukiya kuma a lokacin baban shi sarki ne shine sarkin Makka ba'ana dan sarki ne bai da aiki bai da sana'a to kaga irin wannan ya un baban shi ya bar sarauta ba akwai yana ba sana'a ba ko kuma dan mai kudi ne yau baban shi mutu ba akwai yana ba sana'a ba da neman kudi ba to wannan kudin a ɗan lokuta kadan ana iya neman sa a rasa su to shi yasa kenan za a diba bangaren addini za a diba bangaren halayya da dabi'u za a diba bangaren sana'a kuma za a diba bangaren abin da ya shahi dangin sa saboda wani na iya zuwa da gonoji daga nesa ba ku san bafamin sa ba ku san iyayen sa ba ya zo neman armi wajen ku saboda yana faruwa wanda ba a san shi ba in misali wanda ya zo neman armar da yake ba a unguwa ba yake ba ba a san shi ba a san iyayen shi ba yanzu duniya da ta lalace akwai mutumin da yana iya zuwa ya kawo sadaki hadda baliz ya nuna kamar yana san armar da yake amma kuma shi kuma so yake ya yaudare ta lalata mata rayuwa to in yana san irin wannan yana iya zuwa gaito wasu mutane ko zai je ya samu wani mutum ya biya shi kuɗi ya zo a matsayin uban shi ne ko kuma su ne magabatansa kenan kaga an ba ku bincike ba kun iya tabbatar da wannan ba na biyar kuma abin cika kiwon lafiyarsa kenan aje abin cika kiwon lafiyarsa saboda yanzu ana ganin misali malamai suna zana irin cututtuka irin wanda za ka ga idan aka yi armi aka haifi yara suna shan wahala su ma uwaye suna shan wahala kamar irin wannan emasi wannan aje abin cika ka aje yana da ss ko yana da as ita ma tana da as in aka zo aka yi armi kaga za su haifi yara su su galabaita su ma yara haka kuma yanzu akwai zina tafan tsama a cikin samari da 'yan mata musamman bangaren samari saboda su 'yan mata ana iya gane wata za ka ga in ta ɗauki ciki amma wani sarmai za ka ga yaje yana zina ba a sani ba ya a zo an haɗa shi armi da ɗiyan mutane ya goga mata cuta HIV kenan a ji a bincike domin a kiyaye tsatso domin a kiyaye lafiya to ka ga wannan abubuwan duka ana so a kiyaye su in ka zo neman armi a bincika addininka a bincika ɗabi'unka a bincika kana da sana'a a bincika dangantakarka kuma abin cika kiwon lafiyarka to amma kuma yanzu a nan mafi yawancin kamar da muka buga misali kawai aka zo da ɗan mutum yana da rufin asiri ko kuɗi shikenan duka ba abin cika wannan abu kuma ya zo an yi armi a yi da na sani ko a shiga wasu abubuwa daban ita kuma ɓangaren mace kenan ga maza su ma suka tashi armi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Huraira wanda na cikin Bukhari da Muslim ya ce tun kawul mar'atu li 40 nan manzo Allah labari ne yake bada saboda tun kawu aka ce nan fi'ilu mudari ne mabni ne majhul ma'ana labari ne yake bada ana arman mace mafi yawancin abin da yake jawo hankalin maza wajen arman mace abubuwa ne guda hudu da farko yace imali ha saboda dukiyarta wani zaka yin tashi armi sai jiba ya ga ɗiyar mai kuɗi ko kuma ita ce mai kuɗi tare an mutu an bar mata gado ko kuma aikaciya ce ko hajiya ce da makamantansu shi ko kuɗin yake ɗibawa na biyu mazala ce wani hasabiya wani dangantaka yake ɗiba gidansu ɗan babba ce ɗan gwamna ce ko ɗan sarki ce ko wata ɗan kurefe ce da makamantansu kenan dangantakar gidansu ke ɗibawa na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wali jamaliha wani shi kuma kyau yake ɗiba kawai in tana da kyau ko da ba ta da halayya da addini kawai shi kyau yake ɗiba na huɗu manzo Allah ce wali diniya wani shi kuma in tashi zai ɗiba addini ne da nagartarta da kamun kanta da kyawun ɗabi'unta da halayyarta to yayin da ƙarshe manzo Allah ce fasfar bi zati dini in ka tashi kaga huɗu ya zaro mako da mai dukiya da wanda take yar babban gida da mai kyau yace da mai addini yace to fasfar bi zati dini in ka tashi in armin ka zaɓi mai kuma abuciya addini yace tarbace da ka to wannan ne zaka samu rahota to wani zaka yi yace to shi yana sai armin to ba ana ka ba armin mai kyau ba malamai suka ce da farko in ka tashi za a fara diba mi za a fara diba addini to kaga tana da addini tana da kyau wannan nurun ala nurun da mu addini ake so a fara shine a farko shi yasa wani malami ya taba buga misali yace misali wa'annan misalan hudu da manzo Allah bada kamar ka dauki misali lisahi ne addini ya ka bashi daya kyau ka bashi 0 0 dangantaka ka bashi 0 0 kuma abin da ya shafi dukiya ka bashi 0 yace to idan aka samu addini an samu dai ko addini da kyau ya ka kara 0 a bayan ya zama nawa 10 kaga falala ce akan falala ga addini, ga kyau, ga doki, ya ka ƙara zero a bayan disi, ya zama na wasan ɗari. Ga addini, ga kyau, ga kuɗi, kuma ɗan babban gida, ya ka ƙara zero, ya zama na mil. Idan ka ga falala kan falala kan falala. To kawo kuwa zai samu wannan ga addini, ga kyau, ga dukiya, kuma ɗan babban gida. To amma matsalar, in aka huta addini, in ka fara ɗauko kyau, sifili zero, ka ga banza. Ga kyau, ga kuma dukiya zero zero, har yanzu dai ana nan a sifili. Ga kyau, ga addini, ɗan babban gida ba addini zero 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 uku, har yanzu a sifili ake. Kuma malamai suka ce, me yasa manzo Allah ya ce a fara giba addini? Saboda shi addini baya tsuwa. Yanzu tsoro ake cewa tsohon mai kuɗi, tsohon mai mulki. Mace tana da kyau ta zo kyanya dahi. ‘Yan babban gida ne ya a zo a hasa an bata su. To amma ba addini na tsuwa baya tsuwa. Kenan ka ga in ka ar mace don kyanta, to in kyanya dahiwa shi kenan ka ƙare da ita. In ka arme ta saboda ‘yan babban gida ce. To wannan mukamin da suke da zai zo ya dahi saboda ai babu mukami ko wani abu da yake dawwama ko yake tabbata to za su zo su rasa wannan mukamin in ta yi kana ganin babanta wani gobernar ne ko wani sarki ne da makamantansu za a zo a rasa wannan in kuma dukiya ce to kudin shi ma na zuwa yana iya kare amma addini ma baya kare to kaga kuma shawara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma yanzu an aka tashi kawai mutum mai kyau yake nema ko ya take ko da bata da dabi'u bata da halayya to kaga dole a samu matsala. To don haka kenan na farko dole zamanto namiji ya nemi mace ta gari mace ita ma ta nemi namiji na gari akwai wanda ake ba da labarin shi a cikin magabata ya tare ‘ya’yan shi gita ya koyi ‘ya’yana hakika na kyautata muku bayan na haife ku haka ma kafin haife ku na kyautata muku sai ‘ya’yan suka ce to baba mun yarda ka kyautata mana bayan ka haife mu saboda ka shaɗa wuya da mu ka kula da tarbiyyar mu cin mu shan mu suturar mu da komai ka mana wannan mun tabbatar to amma ya ne ne ka kyautata mana kafin ka haife mu yace saboda na zaɓa muku uwa ta gari shine kyautata ta farko da ni to ka ga zaɓa ma ‘ya’yanka uwa ta gari wannan abu ne wanda ake buƙata kuma malamai suka ce me yasa ake so kai ku ba ka zaman to na gari ke ma uwa ki zaman to na gari wajen tarbiyyar yara saboda ai ‘ya’yanku ku suke kallo a matsayin madugun duba su ku ne modelin su abin kwaikwayon su ko mafi yawanci abin da uwa ba sani ba ‘ya’ya sun fi yin abin da suka ga uwaye suna aikace sama da abin da suke wani musu yanzu za ka iya samu a gidawa uwa lokacin sallah ana kallon tere ta ce ma yaro ta shiga jirgin sallah ita kuma tana zaune ba ta je ba ta yi ba shi ma ya ki zuwa yi ko ya wuta ya je gidan makota shi ya ce ta ma mun tashi ba ta je ba amma da ya ganki ke ma kin tashi kin je kin yi aikace shi ma zai tashi ya gaci haka kuma za ka samu uwa za ta iya ma yaro ƙarya misali za ta jono ta ce in babun ku zo ku ce guri kaza na je kuma su ma sun san ba haka bane ba to ka ga yanzu anan ke da ake so ki koya mishi tarbiyyar yin gaskiya ku nuna mai cewa ƙarya ba ta da kyau yanzu dan Allah in ke uwa kika zo kika haɗa baki da ɗanki kika koya mishi ƙarya faɗi ma baban shi yanzu wata rana kin zo ki ce mishi mai wuta mai ƙarya ɗan wuta ne kina cewa mai ƙarya ɗan wuta ne ke ce ta farko yanzu kike kawo da ƙarya ko kuma ki koya mishi sata ki ce ku je ku ɗauko min abu kaza to kuma yanzu kin zo ki ce mai sata ɗan wuta ne kenan kaga dole kenan uwaye in suna so tarbiyyar yaransu ta gyaru to su a karan kansu su fara zamantowa na gari duk abin da suka san bai dace ba to su nisance shi kar su kuskura ‘ya’yansu su gani saboda ‘ya’ya suna koyi da abin da uwayensu ne suke mun ji wannan na farko na biyu adamu ikhtiyar al-ismil hasan lil walad rashin zaɓa ma yaro suna mai kyau shi ma na daga cikin abin da yake kawo matsala wajen lalacewar tarbiyya saboda suna na da tasiri daman mai ma'anar suna abin da za a ringa kiran ka da shi to in yana da ma'ana mai kyau wannan kiran naka da ake da shi wannan ma'anar mai kyau ta tabbata a kanka amma kuma in bai da ma'ana mai kyau kiran ka da ake wannan mummunan ma'anar ta tabbata a kanka to shi yasa aka samu hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ya turo shi a cikin sahabbansa akwai waɗanda suke da sunaye wanda ba su da ma'ana masu kyau misali akwai wani a cikin sahabbai sunan shi Huzn al-Huzn shi ke bakin ciki saboda ai akwai addu'a da manzo Allah yake cewa Allahumma inni a'udhubika min al-hammi wal hazan wa al-huzn Allah yana neman tsaron ka daga damuwa da bakin ciki to shi ko huzn aka same ni ko ake kiran shi da al-huzn sai manzo Allah ya ce bal anta sahal ya ce kai mai sauki ne ba huzn sunan ka ba kuma haka aka samu wata sahabiya ta kuma sunan ta Asiya Asiya da ainun da sadun abin da yake da Asiya da ainun da sadun shine mai saban Allah daga al-ma'siya ba Asiya ba da Al-Hamza da Sinu shi wannan suna ne bi ma'ana mai kyau suna mata Fir'aun Asiya bintu Mazahib amma shi wannan Asiya da ainun da sadin ma'anar shi mai saban Allah ne manzo Allah ya saya mata suna ce mata ke jamila sunanki mai kyau ba mai saban Allah ba to da haka kenan mu kuma yanzu an zo zamanin da zaka ga uwaye mafi yawanci basari ba ma'anar suna ko dadin suna suke bi a baki kawai da gani suna wani afin ma zai jiwa bai san ba ma'anar shi ba kawai ya dauka ya sa mata misali an taba samu wani sanya ma da shi mal'una Allah ya ce shajaratul mal'unata fil qur'an ma'ana al-mal'una ana ne sinaniya kawai tashi sama da shi mal'una amma kaga a baki kamar akwai dan dadi da mal'una to shi kuma a ma'ana bai da kyau kaga yanzu kazo ka sanya ma da mal'una ana kira ta mal'una mal'una sinaniya sinaniya wani shi kuma tashi sama da shi sariqa kai wasariq wasariqa to kaga barauniya ai aka kira ta barauniya barauniya wani aka samu shi kuma tagwaye ne aka haifa masa dai ya sanya mata khairul bariya dai kuma sharrul bariya to amma abin da zai baka maki sharrul bariya mun ko a wuzu aka ce shari mu ake ce ko shari amma dai tashi ya sa mata sharrul bariya ita daya mafi alkhairin halitta ita kuma dai mafi sharrin halitta dan da Allah cikin suratul bayyina dai wadi yace innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ta ulaika hum sharrul bariya kabare Allah ce su ne mafi sharrin halitta su kuma masu imani wa innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya to shi dai tashi yasa ma wannan khairul bariya wannan sharrul bariya idan da haka dole ku yayi an kiyaye wajen sama yara suna mu yanzu zaka ga kakale yayi yawa ga sunayen annabawa nan ga sunayen sahabbai nan ga irin sunayen da ake jingina su zuwa ga sunayen Allah misali irin su Abdullahi Abdurrahman wazalat ahabul asma'i lillahi Abdullahi wa Abdurrahman mafi kyan sunaye a wajen Allah su ne Abdullahi da Abdurrahman to ga suna amma daga mutane sun ji nisa suna kwakulo su sunaye to da haka kenan a kiyaye in za a samu yaro suna zaman to sunaye na da ma'ana mai kyau to mu kuma yanzu gare mu musamman ga matasa wani zaka samu baban shi iya kokari ya sanya mai Abdullahi ko Muhammadu ko Ibrahim to he zo sauye wannan sunan yasa sunan dan kwallo gaji wani ana kiran shi da Neymar wani gaji ana ce mai Mbappe wani gaji ana ce mai Messi wani gaji ana ce mai ga sunan haka wani sunan mawaki na Amurka wani sunan dan film to kage matsala in ka sauye sunan da babanka ya sanya ma ka sa sunan wani arni ana kiran ka da sunan arnan nan to wannan dabi'un na arni he tasiri a gare ka shi yasa muke ganin yanzu zaka ga dan musulmi biya sallah saboda me da sunan arni ake kiran shi yadda arni biya sallah kai ma baka sallah yadda arni biya mutunta uwayensa baya ganin darajar su da kimar su kai ma haka saboda me da sunan arni ake kiran ka zaka da haka ɗan uwa matasa mu ji tsoron Allah babanka ya sanya mu Muhammadu a kira ka da mun sunan annabi Muhammadu ne wa ko Isa sunan annabi Isa ne ko kuma Yaqub sunan annabi Yaqub ne amma ka je ka sanya maka kan sunan na arni kuma kana tankawo har wani aka kira shi da sunan shi wa na asali da baban shi sanya mai tayi sunan annabi ne ko sahabi ka ga yace ka kafsa to da haka ake yi kenan mummunan suna yana tasiri wajen gurbacewa tarbiyyar mutum abu na uku ihmalul infaqi alal awladi sakaki da ake samu uwaye suna yi wajen ciyar da yara daukar dawainiyar yara cin su da shan su shi ma daga cikin abin da yake haifar da lalacewar tarbiyya saboda mun sani Allah subhanahu wataala ya dora akan uwaye daukar dawainiyar yaran su musamman aka ce uwaye nan ana ne mazaje Allah ya ce wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf linfiqu sa'atan min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ata'ahu kowa zai ciyarda ne gurgurdan abin da Allah ya musa in kana da yalwa da hali ana so ka kyautata ka yalwata ma iyalanka wanda Allah ya kuntata masa kuma ya zamanto Allah bai yalwata masa ba to iya abin da Allah ya baka ka ci da iyalanka to yanzu muka duba mun kuma zaka samu wani uba ne baya kawo abinci za a dawo a gidan to shi kuma yaro idan ya ji yunwa saboda yunwa dabi'a ce Allah dabi'ance mutum dole sai ya ci sai ya sha to kai kuma a gidanku ba a dawa ba wannan zai tilasa yaro zaka ga ya shiga mi wasu miyagun dabi'u da halayya zai shiga sace-sace ya dauke da makamantansu bai ja wannan saboda mi a gidansu ba a dauki wannan nauyin da Allah ya tsora ba na uwaye su ci da shi kenan wannan sakaki da ake samu daga bangaren wasu uwaye zaka ga basu damu da daukar dawainiyar ƴaƴansu da ci da su ba to zaka ga ya ji hasu wata hanya har ƴaƴa mata ma zaka samu wata wahan a gidansu ba samu ba akai abinci ba dalilin ta samu abin da zata ci wata tana iya zuwa ta bayar da kanta dan abin da zata ci ai lalata ne ta kaga wannan hatsari ne babba kaga kenan dole uwaye abin da zai ba mu mamaki ba wani uba zaka ga ya wuto ya zauna a ruwa ko a wata fada ko wani abu sai kaga ƴaƴan shi za su dora ma talla kai yanzu uba ya kamata a ce kana da takaici ya dora ma diyarka budurwa talla yadda duniya ta lalace mutanen manza ko ina a ji alalata ma diya wanda kai kai talla yafi rufin asiri akan a tura diyarka shi yasa ai za mu zo mu ga yana daga cikin ma rashin daukar dawainiyar uwaye ga yayansu ya tilasa wasu yara ana dora musu sallah. Wannan talla da ake dora musu zaka ga su ba sa makaranta ba sa rabal. Kullun suna garan bawul a titina kuma za su gabu da mutanen banza. To kaga daga ne alalata ma tarbiyyar da ko alalata ma tarbiyyar da. To amma da ka dauki wannan masuliya din na ci da yayanka to kaga da ka toshe wannan kafar da wasu za su yi amfani da ita saboda a dora ma danka talla ko diyarka talla alalata ma. Daga kenan dole uwaye sun jajirce wajen daukar dawainiyar iyalansu matansu har da yayansu kuma wannan bala'in ba iya ayyai tsaya ba yanzu akwai matan da suna zinata saboda mi dan su samu wasu abubuwan biyan bukata na gida saboda mazajen nasu sun gaza ba sai sai ka ga mace dalilin wannan an ribace ta wani zaka ga zo na mata isani da sauransu a unguwa da makamantansu saboda mi mijin ta bai dauki ba dawainiyar da Allah ya dora to a dalilin haka ne ma ai a baya mun gane cewa bai halatta ka ba da arman diye ka wanda bai da sana'ai dole wanda zaka bashi arman diye ka zama tuna da aikin yi ba a ce mai kudi ba ya zama tuna da sana'ai aikin da zai iya daukar dawainiyar su amma a baka arme baka da sana'ai wannan kuskure ne mu yanzu gode ba idan cikin society mu abin da ake waye kaga mutum bai da aiki bai da sana'ai amma kaga mi a gidansu a famun su waye kaga an samu an haɗa mai koti zai an haɗa mai kudin sadaki da kudin bari da sauransu kai a zo a arman kuma aka yi arman alhali an mun ce arme dawainiya ce da shi dai ne to yanzu gashi ga mata ga kudin haya ga kudin wuta ga ruwa ga wani komai da aiki kenan kaga da a haɗa mai kudi a biya mai bari ko sadaki wanda an bashi ya to amma an zo amma an rubuka da sana'a daga gara ta kare mun har samu matsala da mace kaga arni ya mutu to da haka kenan wannan iyaye zo da suke yayi wannan na gaba akwai sagaki na wasu uwaye da suke wajen kai ayyansu makaranta ta Muhammadiyya kamar yadda muka sani zamu ga mutane sun kashi gida hudu akwai wanda zaka ga ayyansu suna yin makaranta ta lakwal da ta Muhammadiyya kuma ko da an shiga ba kansu wannan baya hana su ayyansu su gaba da makarantar Muhammadiyya ko da an gina tire an yanzu misali ba an gina tire ba ayyansu za su ci gaba da makaranta to haka ake so zaman to ayyuka kullun suna zuwa makaranta da lokacin lakwal da lokacin ba kansu to wasu kuma zaka ga he a ba kansu kadai ayyansu suke yin makaranta amma daga lakwal ta dawo an gina tire sun hasa makaranta to akwai waɗanda su kuma ma a lokacin lakwal din da lokacin me yake da suna ba kansu duka ayyansu ba sa yin makaranta to kaga rashin uwaye suka yi ayyansu makaranta yana daga cikin abin da yake haifar da lalacin tarbiyya saboda a makaranta ne dan ka za a koya mai karatun Qur'ani a koya mai hadisan manzon Allah a koya mai tarihin manzon Allah a koya mai adab na musulunci yadda ake addu'a shiga gida da wuta shiga banɗaki da wuta in yi atishawa ya ce alhamdulillah wannan kusa da shi ce mai rahmukallah ma'ana karantarwa addini za ku yi amma yanzu a cikin mu zaka ga cikin samari da ƴan mata wani zai aci shama bai san ba ana ci alhamdulillah in zai shiga banɗaki bai san ba ana adda ba in zai shiga cikin gida bai san ba ana adda ba in zai shiga masallaci bai san ba ana adda ba baya mutunta iyayen shi baya darajanta su saboda ni a makaranta ne za a koya mun haƙin iyaye a nuna ma yarda Allah tana cikin yarda uwaye hushin Allah yana cikin hushin uwaye ba a so ka saba ma iyayenka to rashin kai ƴaƴa makaranta shi ma wannan yana daga ciki na gaba kuma akwai rashin koya musu sana'a in ya zama to danka baka koya mai ba sana'a ba baka koya mai ba hanyar da shi ma zai nema abin da zai dogara da shi to wannan zai zama to matsala yanzu muka ji ba mafi yawanci matsalolin da ake fama da su na shaye-shaye da sace-sace din me ya kawo su rashin sana'a ne samari ba su da aikin yi ko a zaune suke don haka tunda a zaune suke ba su da aikin yi shaye-shaye kuma in ana son a yi shaye-shayen babu kuɗi to ya za a yi dole a yi sata amma kai yanzu da a ce samari suna da aikin yi suna sana'a to ina ka ga lokacin da zaka zo ku zo da ma kana shaye-shaye ko zaka je ka dauki kayan wani duk me ya kawo wannan rashin sana'a ne to kaga wannan haƙi ne akan iyaye yadda yake haƙi akan su ilmantar da su tarbiyyantar da su to haka su nima musu sana'a shi yasa za mu ga da iyaye a da idan mutun ya je da kwale dawo in babanka tailor ne yace maza zo mu je ka koyi dinki in kafinta ne mini zai ne ka zo mu je ka koyi wannan in makeri ne ka zo mu je in makanike ne haka in manomi ne haka ba a barinka haka za a koya ma nema to amma mun kaga mafi yawanci lafal ce aka dogara da ita wani abu da zai baka maki masu uwaye yaro zaka ga an biya mishi lakwal baya fahimta a ce dole sai yayi in kaga danka bai da basira bai da kwakwalwar lakwal a ga ina ne hankalin shi karkata a je a biya mai wata sana'a da zai kira ce zai koya a'a kafinta ne zai koya dinki ne zai koya a karkata nan amma mu zaka ga an ce ko lakwal dole saboda me yasa wani gani ke dan bariki ne tunda lakwal ya samu aiki gani ke an shi kuma duka sai sun ci lakwal amma ai kowa yanzu yana gani ba kowa bane Allah ya kaddara mai zai ci lakwal ba nawa suka yi lakwal din wasu har suna da master wasu har suna da doctorate amma kuma yanzu ne sun koma wani abu kenan dole uwaye din suna so su magance lalacewar tarbiyya zaman su sun koya ma 'ya'yansu sana'a haka kuma na gaba iyaye su janyo 'ya'yansu a jiki yana daga cikin abin da ke haifar da lalacewar tarbiyya. Zaka ga uwaye ba sa ja ɗansu a jiki, mazan su da matan su. Zaka kai uba ko dan kana ga ka kawo abincin da za a dawo musu a gida, bakka da wata alaka tsakaninka da yayanka, bakka zuwa ka zauna da su, ka tattauna da su, kai hira da su, ka ba su shawara, ka ji matsalolin su. Kai uba ka mai da ɗanka a matsayin aboki, ka rinka sanin matsalolin shi da damuwoyin shi. Saboda me? In ka mai da shi a matsayin aboki, yana da matsaloli, kai zai tunkara. Kai kuma a matsayin ka na baban shi, zaka daura shi akan turba da kan shawara mai kyau. To amma baka ja shi a jiki ba, abokai za su ja shi. In aka rishin sa abokan shi ba na gaba ne ba, duk shawara da suka daura shi akai shi zai bi. Haka su ma uwaye ƴaƴansu mata su ja su a jiki. Yake ki mai da ta kawaki, ki ringa jin matsalolinta, ki ringa jin damuwoyinta, duk abin ya taso mata, to ke za ta fara tunkara ta wade miki. Kai kuma a matsayin ki na uwarta, mahaifiyarta, za ki dora ta akan shawarwari na gari wanda za su amfane ta. To amma baki ja ta a jiki ba, duk matsalolinta kawayenta za ta yi su tattauna, abin da suka wade mata ko shi za ta yi. To kaga rashin jin ƴaƴa a jiki, a ringa sanin matsalolinsu wani daga ciki. Shi yasa za ka ga wani tsakanin shi da baban shi ba. In ka ga baban shi ya kiraye shi, to ɗaya biyu ne. Ko dai zai aike shi ko kuma yayi laifi ne za a mai fada. Amma a zo a zaunar da shi a ce to wane yanzu kaga kai yanzu kaga munzalin shekaru kaza, ya kamata ya zamanto ka ba shi shawarwari abin da ya kamata ya yi a rayuwa, da irin mutanen da ya kamata ya zauna da su, da yadda ya kamata ya hulɗa da mu'amala da mutane. To amma yanzu mu zai mu tambaya maka iyaye da suke wannan wani ka ga yayi wata ma bai yi magana tsakanin shi da ɗan shi ba, babu wani abu da yake shiga tsakanin su. Haka su ma uwaye, kenan dole uwaye suna so tarbiyyarsu su gyaru. Dole ka ja ɗanka a jiki. Abin da zai ba mu mamaki, za ka ga mutum in yana da yaro ɗan ƙarami, za ka ga yana ɗaukan shi, yana wasa da shi, yana fitowa da shi wajen abokan shi. To lokacin da suka girma suka balaga, to a lokacin suka fi buƙatar kamar ka janyo su a jiki. Ba wai iya suna yara ba ne ba za ka rinka ɗaukan su kana wasa da su kana jan su a jiki. Amma daga sun girma kuma shi kenan ka yaye su. To in ka yaye su za ka bar mashaɗan ne da mutanen banza. Za ka kenan wannan ita ma gaba ce mai mahimmanci. Haka kuma daga ciki abin da yake haifar da lalacewar tarbiyya shi ma akwai rashin adalci tsakanin ƴaƴa. Dole a matsayinka na mahaifi duk abin da za ka yi tsakanin ƴaƴanka na kyauta da alheri da ihsani, to ya zamanto kana daidaita tsakanin ƴaƴanka. To wani za ka ga tsakanin ƴaƴa ma da suke uwa ɗaya uwa ɗaya an yi bambanci, to barantana da kuma ba uwarsu ɗaya ba. Kenan in kana so kai ƴaƴanka su haɗu, to ya zamanto duk abin da za ka yi kar ka ringa rarrabawa tsakaninsu. In ba haka ba, uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko kuma ubansu ɗaya, amma ka zo ka rarraba, to wannan zai haifar da ƙiyayya da ƙin waɗannan sauran ƴan uwan nasu, saboda mai ka fifita wancan akan wannan. Amma na ana zancen kyauta wadda take bata da sababi, amma tana da sababi. Misali a yankari ka ce to duk wanda a makaranta ya kai izini goma zan mai kyauta kaza, to in ya kai kaga in ka mushi, to ka san shi ma san cancanta ce. Wanda bai cancanta ba in ba mushi ba, ba zai ji wani abu ba. Haka ko alakwal a ce wanda ya zo furemi ko cikin litirwa furemi zan mushi kaza, to kaga wannan kyauta ce wadda ka sanya musu gasa ce ka sanya musu. Ko kuma a misali yaro ne ya kai munzalin da yana bukata a siya mai biro don ya dinga zuwa lakwal, ko kuma a siya mai moto, kaga wannan shi ma kama ce dai. To amma ko ana zancen kawai ana zaune haka kawai ka su wasu abubuwa na kyauta ka ba ma wasu, wasu ka hana musu, to wani yana cikin abin da zai raba tsakanin ƴaƴanka. Kuma babban abu wanda yake haifar da lalacewar tarbiyya shi ne akwai rashin kula da marayu. Zaka ga a cikin irin gwaninmu mutum zai waɗi ya mutu ya bar ƴaƴa, zaka ga babu wanda ya kula da su. Su dama a dangin ma na baban shi ko mamashi, dama in mutum ba mai hali ba ne ba, zaka babu wanda ya dama su. Su ma yan uwa babu, yaro baya makaranta baya lakwal gashi nan ko akan titi, saboda mai baban shi ya mutu. Babu wanda zai damu da shi ya ce wani tunda baban shi ya mutu ya kamata a tallafa, a samu wanda zai biya mai makaranta, a samu wanda zai biya mai lakwal. To amma sai mai abin da ake cewa wai kawai tunda kai ƴaƴanka sun gyaru na kowa ma ya lalace. In jifa ya tsallake kanka ya haɗa kan kowa, to matsala shi yanzu wannan maraya da kuka yi banza da shi kuka bar shi ba makarantar Muhammadiyya ba lakwal ba sana'a ba komi, mutanen banza suka ribace shi suka je suka lalata mai tarbiyya, to ai kuma yana na a unguwa yana tare da ƴaƴanku, sun yi lakwal din sun yi makarantar suna tarbiyya, to shi zai lalata musu tarbiyya. Kenan kaga rufin asiri, hatta ƴaƴan marayu wanda aka kai a unguwa dole ai tsarin da za a rinka tallafa musu su ma su zamanto ƴaƴa na gari. Amma ko kyale su dan ba ƴaƴanku ba ne ba ruwanku, to ana nan su za su da kuma su lalata muku ƴaƴan naku. To da haka kenan shi ma wannan gaba ce mai mahimmanci. Da haka dai a gurguje gaɓoɓin suna da yawa, kuma duba da ƙwarewar lokaci, kuma ga malamin sun zo insha Allah a nan zan tsaya. Fatan abin da muka faɗa na daidai, Allah ya sa mu tare da lada tuntuɓe da kuskure, kuma Allah ya yi mana subhanaka Allahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أستاذ عبد الأنوار على سليمان على فرق الخيري أقوم أن نتقيت نصيحة تعلم لي شيء تربية.